الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنم كتابار مسلاتي لكن الله من البركة دكي ونم مكرنتا فيدال بوليتكنيك أنم أنقوار والميجي أبن نمبوشي yau 13 ga watan Shawwal shekara 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 3 ga watan Mayu shekara ta 2023 miladiya mu haɗu ne saboda cika alƙawarin da muka jima muna yayata da yardar Allah za mu cika shi na yin muhadara domin nasiha ga kawunan mu da ƴan uwan mu dangane da waɗansu mawdu'ai guda biyu mawdu'i na farko muguntar dan adam ko kuma sharrin dan adam mawdu'i na biyu kuma alherin dan adam waɗannan na tabbatar waɗanda suke bibiya ta kafafe na social media sun dade suna jimirin lokacin da Allah zai samu gabatar da wannan yau gashi Allah madaukakin sarki ya kawo mu zamu fara darasi na yau zamu yi a wannan masallacin darasi na gobe kuma akan alherin dan adam da yardar Allah zamu gabatar da shi a masallacin Juma'a na Ibrahim Bako dake nan garin Bauchi tare yadda muka yi shine da ni da dan uwana Fadilatu Sheikh Ahmad Tijani Yusuf Guruntun zamu gabatar da na ce malam ya gabatar da muguntar dan adam ne kuma in yi alherin dan adam sai malam ya ce bai yarda ba aini ma na iya muguntar kuma shi ma ya iya alherin don haka shi yasa muka ce yanzu zai fara mugunta ni kuma in karasa gobe kuma sai in fara alherin shi ya karasa ai an raba daidai ko malam ba tare da bata lokaci ba Allah ubangiji ya datar da harshenka da zuciyarka Allah ya amfanar da mu da abinda zamu ji daga gare ka Allah ubangiji ya sa al'umma ta amfana da wannan karatu kuma ya zama darasi da kuma wato sanadiyya ta amfana gare mu duniya da lahira Allah ya shiryar da mu Allah ya raba mu da bugunta bismillah akramakallah
bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا في أبو ديامة الله سبحانه وتعالى ودتشكين فضلك فرحمة الله ينونا من ون الرانا mai karin albarka kamar yadda doctor ya gabatar darasi ne da an ɗebi watanni masu yawa a baya ana sa shi zai yiwu wa ma tasha'una illa in sha Allah yau gashi Allah ya miki gudanar da shi a cikin wannan masallaci namu mai albarka cikin wannan makaranta na Federal Polytechnic namu a nan Bauchi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gatar da mu da alkhairan duniya da lafiya kamar yadda doctor ya ambata yau 13 ga watan Shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sana 1444 wadda yau 3 ga watan 5 2023 miladiya kamar yadda malam ya ambata darasin mu na yau zamu tattauna ne akan muguntar dan adam ko munanan halayen dan adam mugunta wata sifa ce da Allah ya haramta ta akan kowani bawa daga cikin bayi mugunta hali ne mai muni da ba al'ummar da zaka zauna lafiya al'amarinta ya daidaita dole har sai ta yaki wannan halin ko dabi'ar a tsakaninta yana daga cikin manufofin shari'ar musulunci shine yakar mugunta a cikin al'umma domin yana daga cikin ad-daruriyatul khams waɗannan manyan manufofi guda biyar da addinin musulunci ya zo domin tabbatar da su a tsakanin bayi ta yadda rayuwar al'umma ba zai taɓa daidaituwa ba har sai an samu daidaituwar waɗannan al'amura daga ciki akwai hifzun nafs akwai hifzun mal tsare rayukan mutane tsare dukiyar mutane wadda mugunta tana kishiyantar tsare rayuka tana kishiyantar tsare dukiyar mutane akwai hifzun akal tsare hankulan mutane mu'amala da dukkan abin da zai gusar da hankalin mutane shi ma mugunta ne in ka ga mutum na sai da wiwi mugu ne idan ka ga mutum na ta'amuli da miyagun ƙwayoyi mugu ne domin mummunar manufa yake da shi akan al'umma rayuwar al'umma ba zai daidaita ba ba za ta kai zuwa ga tudun mulkira ba har sai ta yaki waɗannan munanan halaye miyagun halaye a tsakani shi yasa da Allah ya zo siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kore duk wata sifa ta mugunta tattare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mugunta suna ne gamimmi na kowane irin cutarwa zuwa ga bayin Allah ana mugunta ta hanyar furuci ana mugunta ta hanyar harshe mugunta yakan kai har dabbobi mugunta yakan shafe su Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim kana bisa waɗansu ɗabi'u halaye na daraja masu girma a cikin Allah wanda aka ce wannan shine manzonsa haka siffarsa take jagoransa haka siffarsa take kuma ba zai dace da duniyarsa da lahirarsa ba har sai ya bi tafarkin wannan jagora nashi wannan manzo nashi wannan annabi nashi kaga ba zai taɓa zama mugu ba a rayuwarsa a wani waje Allah madaukakin sarki ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum Allah yake wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqad ja'akum rasulun Allah yake wani irin manzo ya zo muku
ma'ana zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani al'amari ne babba wanda yake dauke da haske ma al'umma. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, wani manzo ya zo muku, wannan manzon daga jinsinku, azizun alaihi ma alaikum, wannan manzo yana mishi nauyi, yana damunsa, yana kuntata mishi duk abinda zai cutar da ku. Azizun alaihi ma alaikum, duk abinda zai cutar da ku al'umma, yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yahudawa da Allah ya yi siffanta halayensu, Allah sai ce waddu ma anittum,
waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun.
Farko Allah yake ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum,
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
الله يسي يا أيها الذين آمنوا يا قوة بسكي إيماني دا الله إن جاء الله لا تتكبوا بطانة من دونكم. الله تكركر كأليمين نتكي, Allah yake daga cikin waɗanda suke waje gare ku, ma'ana kar ku riƙe aminai waɗanda za su san sirrinku daga cikin kafirin, inji Allah. Ya ayyuhal ladina amanu, Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tattakibu bitanatan min dunikum, kar ku riƙe aminai waɗanda za su san sirrinku, Allah yake daga cikin kafirin. La ya'lunakum khabalan, Allah ke ba da su yi ƙasa a gwiwa ba wajen shirya muku kowane irin sharri. Waddu ma'anittum, Allah ke sun yi burin duk abin da zai sa ku a matsala, abin da zai cutar da ku. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah sai ya ce azizun alaihi ma'anittum, duk abin da zai sa ku a matsala, ya cutar da ku, ya zama kunci gare ku, yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ce wannan manzo shi zo mu azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, yana da tsananin kwadayin alkhairi gare ku, bil mu'minina raufur rahim, ga jin kai da tausayawa ga duk wani mu'mini. Idan muka duba irin waɗannan ayoyi, abu na farko da Allah ya mana bayani game da addininmu, addini ne na rahama, addini ne na tausayawa. Duk wata sifa ta mugunta Allah ya kore ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, don shi ne jagoran al'ummar, kuma haka ake so al'ummar ta yi koyi da shi. A wani hu Allah ya ce fabima rahmatin minallahi linta lahum,
walau kunta fahran ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, ضعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
الله يصف بما رحمة من الله لنت لهم, الله يصف أهب الرحمة, الله يصف الله يصف في كذب كنا توسو تاوى كنا توسفى مع الأمركة. Duk mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi da wani, za ka samu mu'amalar akwai tabshi a cikin. Allah ce to rahama ce ta Allah. Fabima rahmatin min Allah, saboda rahamar Allah, jin kai na Allah, linta lahum, sai ka zan kana tausa samu al'ummarka. Sai Allah yake walau kunta fazzan, Allah yake inda ka zan mai bushasshen hali, walau kunta fazzan, inda ka zan mugu, ghalizal qalbi, mai bushasshiyar zuciya, lam faddu min hawlika, Allah ke da sun watse a jikinka. Jama'a mun fahimta? fa'afu anhum, Allah ka dinga musu afwa, wastaghfir lahum, ka dinga nema musu gafara, washawirhum fil amri, ka dinga shawara da su cikin al'amurra. Allah yake fa idza azamta fatawakkal ala Allah, duk lokacin da kake mutu domin kinkaran wani abu ka dogara ga Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, Allah yana son masu dogara zuwa gare shi. Jama'a mun fahimta irin waɗannan ayoyi suna nan dawa a cikin Al-Qur'ani. Wanda aka fara ambatonsa da sifofinsa da kore waɗannan miyagun halaye gare shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inda za mu tsaya a nan a ce annabinka, manzonka, wanda shine jagoranka, wanda aka tilasta maka koyi da shi dukkan waɗannan miyagun sifofi, an kore gabarinsa, ashe cewa ka kwaikwaye shi, ana so ka yi rayuwa ne ba mugunta a cikin rayuwar. Ana so rayuwarka ta zama rayuwa ce da take da tsafta, rayuwarka ta zama rayuwa ce da take dauke da alkhairi. Ba wata al'umma, ba wata al'umma da za ta kai zuwa gagasi dole sai ta yaƙi mugunta a tsakanin su. Waɗannan munanan ɗabi'u dole sai mun yaƙe su a tsakaninmu, mun fidda su a tsakaninmu, tukunna al'umma ta samu sararawa ta kuma fuskanci inda ta nufa, ta kuma isa zuwa ga kowane irin nasara na duniya da lahira. Yana daga cikin kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin Al-Qur'ani domin mu nisanci halaye na mugunta da cutar da 'yan uwanmu da musguna musu. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la yaskar qaumun min qaum,
ya ayyuhal ladhina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
الله يكفي يا أيها الذين آمنوا الله يكفي يا قوة النسك إيماني إذا الله إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la yaskhar qaumun min qaumin, Allah ya ce kar wani sashi daga cikinku su dinga isgili ma wani sashi. Jama'a mun ji a dube shi a ce ai ɗan dako ne. La yaskhar qaumun min qaumin, Allah ya ce kar waɗansu daga cikinku su dinga izgili ma waɗansu daga cikinku. Me yasa? Saboda wannan izgilin zai cutar da waɗanda aka musu izgili. Ka kalli abin da Allah ya fara da shi. Izgili, ba a je maganan ka ɗauki adda ba, ba a je maganan ka yi kidnapping ɗinsa ba, ba a je maganan ka tsare shi ka mai fashi da makami ba, ba a je maganan ka cire makami ka ƙwace mishi wayansa ba. Allah shi la yaskhar qaumun min qaumin, kar wani sashi daga cikinku in kun yi imani da Allah, Allah ya ce ya dinga zolaya yana izgili masa shi. A ambace shi da wani abu domin a musguna mishi, domin a kaskantar da shi, domin a nuna shi walakantacce. Ka rabu da shi mai gami. La yaskar qaumun min qaumin, Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, kar sashinku kuna masu imani, kuna musulmai, ya dinga izgili masashi. Allah yake asa an yakunu khairan minkum, asa an yakunu khairan minhum. Allah yake tayi waɗanda ake ma izgilin su zama su ne mafi alkhairi a wajen Allah akan waɗanda suke musu izgili. Duk wani matsayi da ka ganshi, duk wani matsayi da ka ganshi, matsayi ne na shata kafi. Waye mai matsayi, waye mai kima, waye mai daraja, wannan sai an yi tashin alkiyama. Allah ya siffanta alkiyama da khafizatun rafi'a, tana kaskantar da waɗansu, tana ɗaga waɗansu. Wani a duniya ba kowa bane zai zama yallaɓo ne idan an yi tashin duniya. Wani yallaɓon ne idan aka yi tashin alkiyama ya zama walaƙantacce ba kowa ba. Allah shi to tayu waɗanda kuke kallon su ba kowa ba, waɗanda kuke kallon su kaskantattu ne. Allah yake tayu sun fi ku alkhairi a wajen Allah. Kasan wannan kallon kaskancin ne zai sa akwai wanda in ya shiga falon wani bai ke zauna a kujera ba. Abokan Alhaji za su zo su zauna. Duk wani wanda shi a tunaninsa mai daraja ne zai zauna akan kujera, amma shi wani bai sai ya zauna ba. Me yasa? Saboda shi yana zaune akan kujera. To me kuma kujera? Asa an yakunu khairan minhum, Allah yake tayu waɗanda ake ma izgilin su zama su ne mafi alkhairi akan waɗanda suke izgilin. Allah sai yace wala nisa'un min nisa'in, haka mata kada sashi su dinga izgili masashi. Sai ai kar wanke wanke da sharati. Allah ta kar kuma junan ku, ko mata kar kuma junan ku izgili. Kar ayi zambo ma wata daga tsakaninku. Asa an ya kunna khairan min hunna, tayu waɗanda ake ma izgilin ya zan sun fi alkhairi a wajen Allah akan waɗanda suke musu izgili din. Allah sai yace wala talmizu anfusakum, Allah ce kar ku dinga cutar da junanku. Wala talmizu anfusakum, kar ku dinga aibata kawunanku, ma'ana kar ku dinga aibata junanku, kar ku dinga cutar da junanku. Duk wani abu da za ka yi wani ya cutu da shi, Allah ya ce kar ka. Wala tanabazu bil alqab, Allah ya ce kar ku dinga jifan junanku da laqabba masu muni. Ka kira wani da wani laƙabi wanda in ya ji ransa zai ɓaci, ba zai ji daɗi ba, don ka musguna mishi. Bisa lismul fusuku ba'da al-iman, Allah yake furta sunan fasikanci bayan imani. Kun yi imani da Allah, ka yarda dan uwanka ne musulmi ne, yayi imani da Allah, yayi imani da ranar alkiyama, ga sunansa da yake so a kira shi da shi, ka ambace shi da wani laqabi don ka musguna mishi ko ka cutar da shi. Allah yake furta waɗannan sunaye. Wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun, Allah ce wanda bai tuba ba, to duk wanda bai tuba ba, Allah ce wanda suka ci gaba da jifan junansu da irin waɗannan sunaye laqabba ko musguna musu ko musu izgili, Allah ce fasiqin. Sai sace cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, inji Allah, ijtanibu kaseeran minaz zanni, Allah ce ku nisanci yawan mummunan zato wa mutane. Kaga abu kaza kaza ci kaza, in ka tashi zato ma dan uwanka ba za ka zaci wani abu na alkhairi da tare da shi ba. Ijtanibu kaseeran minaz zanni, Allah yake ku nisanci da yawa na zace zace munanan zato da kuke ma mutane. Inna ba'da zanni ithmun, Allah yake sashin waɗannan zace zace Allah yake da kuke yi, Allah yake sabon Allah ne, laifuffuka ne, za su jefa ku zuwa ga halaka ne. Inna ba'da zanni ithmun, sashin waɗannan zato da kuke ma bayin Allah, Allah yake fa laifi ne sabon Allah ne, sharri ne, sakamakonsa yana da muni a kanku. Allah sai ce fala tajassasu, kar ku dinga bin diddigin ƴan uwanku. Duk wanda zai bi diddigin wani domin ya gano laifuffukansa, me yake so ya mishi sharri? Idan ba sharri ba, menene a cikin bin diddigin ɗan uwanka ba kuma kai jami'in tsaro ne don ka gano wani abu da ake nema ko ake zargi na laifuffuka akan al'umma ko kuma akan jama'a ba? wala tajassasu Allah ya karku dinga bin diddigin ɗan uwanku domin ku bibiyi laifuffukansu domin ku yaɗa waɗannan laifuffuka ɗin wala yaktab ba'dukum ba'da Allah ya karku masashi ya dinga jiba na sashi kar sashi ya dinga gulman sashi mutum ya tashi a saka maganganu masu muni a kansu ku dubi irin sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye mu mu kaurace musu dukkan waɗannan sifofi idan ka kalle su magana ne da ake yin su a baki jama'a mun fahimta ba a kai matakin hannunka ya kai zuwa kan ɗan uwanka da niyyar cutarwa ba dukkan abinda waɗannan ayoyi suka zo da shi waɗansu ayyuka ne da furuci ake yin su a cutar da bayin Allah Allah ce dukkanin sun ce su alhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan Allah ce yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu fakaritumuhu Allah ce kun ki ku ci naman ɗan uwanku bayan sun mutu amma kuna cin naman su suna raye a gaba gare ku wattaqullah Allah ya ce ku bi tsoron Allah innallaha kabirun bima ta'malun Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa bayan Allah irin waɗannan ayoyi su ma suna nan a cikin alqur'ani wurare da yawa da Allah subhanahu wata'ala ya kiraye mu duk wani aiki da bawa zai yi duk wani aiki da bawa zai yi matukar zai cutar da wani dan uwansa Allah sai da ya kiraye sunan masu imani ya ce ku kaurace mu waɗannan ayyuka kar kai izdili ma dan uwanka ka duba inda za a kalli izgilin sai a ce ai bayi cizo bayi duka magana ce kawai in yi haƙuri zai wuce Allah ya ce karfi karka jefe shi da wani lakabi karka yi jibarsa duka maganganu ne waɗanda a baki ake yin su ba su isa zuwa ga gangan jiki su cutar da gangan jiki Allah ya ce ku nisance su ina zuwa ga ayyuka waɗanda suke kaiwa zuwa ga cutar da ɗan uwanka kai tsaye kuma irin waɗannan ayyuka bayan Allah yana daga cikin ayyukan da suke haramta wa mutum ya mori hatta ibadunsa mutum zai iya ya bauta ma Allah dogon lokaci ya ɗauki lokaci yana bautan Allah yana ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah waɗannan munanan ɗabi'u ko halaye su zama sanadiyar lalacewar waɗannan ayyuka ko tafiyansu yadda ma'abucinsu ba zai amfane su ba ya tabbata a cikin hadisin muslim waɗansu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labarin wata baiwar Allah inna fulana tuqimul layla wa tasumun nahar وتفعل وتصدق suka ce ya manzon Allah wacce kana sallatin dare kiyamul layl tahajjud ba sassauci ma'abutiyar azumin nafilfili wataf'al kana aikata kaza karatun alqur'ani baya wuce ta kula da zumuncinta baya wuce ta aiki kaza na alkhairi baya wuce ta sadaka baya wuce ta wato uri jirana hadin sani amma tana cutar da makwabtanta da harshenta ba da hannunta ba da harshenta fa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ce la khaira fiha hiya min ahli an-nar annabi ya ce ba alkhairi tattare da wannan matan yar rubuta ce sai da suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyuwan dakanta akan ibada wanda aka ce qiyamul layli ma'abucin sa ne ai an wuce maganan kuma sallolin farilla azumin nafilfili al'adar sa ne ai an wuce azumin farilla sadakoki ayyukan alkhairi duka sai da aka lissafa waɗannan ayyuka a gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce amma tana cutar da makwabtanta da harshenta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ba alkhairi tattare da wannan mata Annabi yace kuma tana daga cikin ƴan wuta jama'a muna fahimta ka dubi ayyukanta ka kwatanta ayyukanta da ayyukanka kuma ka kalli mummunan aikinta da amsar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar a kanta قالوا سكت يا رسول الله فلانا تسلم مكتوبة أقيكم واتي إتكم سنة كيا يصلوا لنفر الله معنا صلوا للنافلة إتبا مأبوط للسبن وتصدق بأفواه كما صدقا بأن تكوي إنت ولا تؤذي أحد amma ba ta cutar da kowa annabi yake yi min ahlil janna annabi yake yar aljanna annabi yake yar aljanna jama'a mu yi makan mu nasiha mu yi makan mu fadan tanatu ka bar majalisai na in duniya majalisai na honewa da yawa majalisai na ilimi ma ba su wofanta da gulmace-gulmace da jifan mutane da irin waɗannan abubuwan da Allah ya ambata kar a yi a tsakanin mu'minai to amma ka kalli girman wannan hadisi wannan matan ma'abuciyar sallar dare ce wannan matan ma'abuciyar azumin nafilfili ne wannan matan ma'abuciyar sadakoki ne wannan matan ma'abuciyar nau'ukan ibada ne tsayayyiya ce a kan bautar Allahnta amma tana cutar da makwabtanta da harshenta annabi ya ce ba alkhairi tattare da ita kuma ƴar wuta ce aka ambaci wacce abinda take kiyayewa sallolin farillanta takan yi sadaka da mafi karancin abinda ta mallaka amma ba ta cutar da kowa annabi yace yar aljanna ce jama'a mun fahimta ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tambayan sahabbansa atadaruna mal muflis kage yanzu wannan abin da matan nan take yi na cutar da makwabcinta ya sa ta rasa waɗancan ibadu da take yi ya zama annabi ya kore alkhairi ga barinta sannan ya tabbatar da cewa ƴar wuta ce kaga wannan dogon ibada tsayuwa akan ibada ta yi da rashin kamewa daga waɗannan sifofi munana na cutar da bayin Allah sai ya zama ya hana ta ribatan wancan tsayuwa da ta yi akan waɗancan ibadu annabi ya tambayi sahabbansa alaihi salatu wassalam atadaruna mal muflis annabi ce kun san wane ne muflis fallashashe matsiyaci kalu suka ce al muflis fina man la dirhama lahu wala mata suka ce wanda yake matsiyaci iya abin da muka sani wanda bayi da kuɗi bayi da kaddara ba kuɗi ba tayin kuɗi kana sai ce musu innal muflis min ummati fallashashe muflis a al'ummata mai ya'ati yawmal qiyamati bi salati wa siyami wa zakati annabi yake muflis a cikin al'ummata shine wanda zai zo da salloli masu kyau azumin muka masu kyau yayi zakka mai kyau wa ya'ati قد شتم هذا النبي يتي سيد زيزو يا زاجي وانتر وكذف هذا يا يكذف ما وانتر وأكل مال هذا يا تدوك ير وانتر وسفك دم هذا يا زبد جن وانتر وضرب هذا يا بجي وانتر أما أيك كم أيجو يا زولش كذا وانتر حديثي yana karfafan wannan hadisin matan sallolinka azuminka zakkanka ibadodinka matukar baka kane ga barin cutar da bayin Allah ba to za a yi warwason su yadda ba za ka amfane su ba annabi yace za a zo da shi gaba ga Allah ranar alkiyama a diba daga cikin tsawawan ayyukan abamawa ne a diba daga cikin tsawawan ayyukan abamawa ne a diba daga cikin tsawawan ayyukan abamawa ne annabi yace idan tsawawan ayyukan sun kare babu su to sai a ci gaba da tsebo miyagun ayyukan waɗanda ya cutar annabi yace ana dora mishi saboda hakkokin su da yake kan shi annabi yace daga nan a dar shi a kai shi wuta dukkan waɗannan ababa da muka ambata ƴan uwa dole ka kalli abin ta fiskar da za ta amfane ka idan har waɗannan nassosi da muka ambata annabi yace mutum zai zo da sallah zai zo da azumi zai zo da zakka zai zo da ayyukan alkhairi amma duk da waɗannan ayyukan alkhairi zai zo muflis a ranar alkiyama kuma me ya ja mishi annabi yace shine zagin wancan kazafi ma wancan cin dukiyar wancan zubar da jinin wancan annabi yace in dai aka kawo shi to waɗannan ayyuka da ya zo da shi za a diba a basu ka sake nazarin wancan hadisin matan da ayyukanta da aka siffanta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yadda kai tsaye annabi yace yar wuta ce me yasa saboda wannan fallasan shine zai tabbata a kanta ƴan uwana masu albarka dole sai mun yadda mu al'umma ce masu karɓan canji lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi zuwa ga kira Allah ya kira ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira al'ummar lalacewar da duniya ta yi a wancan lokacin ya ɗara lalacewar da yau duniya ta ke ci amma da yake sun yarda al'umma ce masu canzawa a cikin waɗannan takaitattun shekarun suka dawo wata al'umma abin sha'awa a duniya duk wani abu da za ka yi ka cutar da wani duk to wannan abin mugunta ne haka kawai yau ka je ka faɗi magana a kan wani sanadiyar jin wannan magana yau ya kwana a cikin damuwa to kai mugu ne ka je ka shirya wani abu za ka cutar da ɗan uwanka ka ɗaga mishi hankali ta hanyar furucinka ko aikinka ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yake cewa la tahasad wala tanajish wala tabadu wala tadabur wa kunu ibadallahi ikhwana annabi yace kar ku dinga hasada wa junanku yana daga cikin mummunan manyan halaye na mugaye shine hasada hasada daga lokacin da ka ji zuciyarka ta fara sosawa akan wata ni'ima da Allah ya ma wani to ka gaggauta tuba da komawa zuwa ga wannan abun da ka fara ji a ranka ƙarshe zai iya haramta maka lahirar daga lokacin da ka ji ka san wani yadda muke zaunan nan ko wani ne zai yi magana ransa na tsaki bai son ji muryan wani inda wani zai daga hannu ya yi tambaya daga hannun da zai yi tambayar da zai yi shi sai ya bashi haushi kuma shi ma bai san me ya yi mishi ba shi ma bai san me ya yi mishi ba yana faruwa ko bai faruwa la ta hasad annabi sai kar ku yi mutunan ku hasad duk wanda kaga wata ni'ima ta tare da shi kayi addu'a da fatan alkhairi duk abin da ka ji a ranka kar ka biye ma wannan hasada tana daga cikin halaye manya-manya na mugaye duk wanda ya sarkafu da wannan cuta ta hasada, to wanda yake ma hasadan zai iya a yau yaji za a kashe shi, kuma yayi murna da shi ne za a kashe shi. Idan abun ya kai matuka, zai iya ya sa hannu a kashe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, wala ka najish, annajish shi ne loba ɗan uwanka. Malamai suka ce kaya ne za a mai farashi, sai ka zo ka ƙara farashin da gangan don ka loba kwastoma ko ka loba mai kaya. Abin ya kamata farashinsa naira 10,000 ne, sai ka zo ka taya 10,000, ba kuma ka zo da niyyar saya ba ne. Shi mai kaya idan ya ji an taya 10,200, duk wanda ya zo ba zai sayar mishi 10,000 ba. Kai kuma dama ba sayan ka zo ba mugunta ce kawai, duk wanda ya zo kan kayan zai sayar mishi ai 10,200 ma aka taya. Ko kuma ka taya 10,200 don ka loba wanda zai zo ya saya. Yin haka mugunta ne ko ba mugunta ba ne? Annabi sai wala tunajish, kar ku dinga loba ɗan uwanku. Duk wani abu da ka san idan ɗan uwanka musulmi ya shiga za a rutsa da shi, kar ka bar shi. Kar kuma a shirya wannan abun da kai, wala tabagaru. Annabi sai kar ku dinga gaba tsakanin wannan na gaba da wannan. Za ka samu wa da ƙani waɗansu ubansu ɗaya, kai akwai waɗanda uwansu ɗaya ubansu ɗaya sun fi shekara 7 ba sa magana. Wannan ya hana ƴaƴansa alaƙa da gidan wannan, wannan ya hana ƴaƴansa alaƙa da gidan wannan. Annabi ya ce ku musulmai kar ku yi haka, wala tadabaru. Annabi ya ce kar ku juya ma junanku baya, in ce kai hidimanka nima in hidimana. Annabi ya ce kar ku yi haka. Kar ka ce ma ɗan uwanka musulmai ko wani ɗan uwanka musulmi ka yi hidimarka in yi hidimana. Allah ya ce kar ku yi haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi haka. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Annabi ya ce kar ku musashi ne ciniki akan cinikin sashi. Wani ya kasa yana cinikin, kana da bukatar abin, kar yana cikin cinikin ka zo ka shiga cinikin. Me yasa? Saboda ka zai rura wata wuta ta gaba a tsakaninka da ɗan'uwanka musulmi. Al-Muslim, akul Muslim, Allah akbar. Annabi sai musulmi ɗan'uwan musulmi ne. Ka duba wancan hadisin Muslim. Annabi ya ce al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Annabi ya ce musulmi da ya amsa sunan musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwan harshensa. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Annabi ya ce musulmi wanda ya amsa wannan suna na musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwan harshensa, suka kubuta daga cutarwan hannunsa. Annabi ya ce al-muslim akul muslim la yuzlimu. Annabi ya ce musulmi bai zalunta musulmi, musulmi bai zalunta musulmi, musulmi ya cuci musulmi. Annabi ya ce akwai magana a gaba, dole sai musuluncin ya yi ƙasa, ya zama ba cikakken musulunci ba ko ba cikakken imani ba kafin ya iya cutar ɗan uwansa musulmi. Kamar cewa da Allah ya yi wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata. Allah ce ba zai yi wa mu'mini ya kashe mu'mini ba sai da kuskure, da kuskure. Amma da gangan Allah ya ce a mumini ya kashe ɗan uwansa mumini da gangan, Allah ya ce a baya yiwuwa. In kuma kaga haka to imanin ya tabu. La yuzlimuhu, annabi yace musulmi ba shi zalunta musulmi, musulmi ba shi zalunta musulmi, wala ya hakiru ya hakiru musulmi ba yi raina dan uwansa musulmi. Ka kalli raini raini kana ma wani musulmi kallon kaskantacce wala kaskantacce, ka san hannu wannan musafara da za a yi akwai wanda bai isa yi hannu da wannan kowa zai zo amma irin su wani da wani ba sai su ba shi hannu ba, gaisuwa su gaisa hannu da hannu ko kai da ko karka da saboda kana mai kallon kaskantacce ne, shi ma saboda ya yarda a gaban ka shi kaskantacce ne, idan ya koma gudan abokansa ai zai mika musu hannu. Annabi ce musulmi ba ya kaskantar da dan uwansa musulmi, ba ya mishi kallon kaskantacce wala kaskantacce, ya yi imani da Allah, ya yi imani da abin da ka yi imani da shi, ya yi imani da Al-Qur'an, ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ce musulmi ba ya rena dan uwansa musulmi, wala ya khuzuluhu ba ya tabar da dan uwansa musulmi, yana gani za a ritsa da shi ya kau da kan ya wuce, wani kuma da shi za a shirya gadan zaren a shigar da dan uwansa, da shi za a shirya gadan zaren ma dan uwansa musulmi. Annabi ya ce kunu ibadallahi ikwana, ku zan bayin Allah ƴan uwan juna, ku zan bayin Allah ƴan uwan juna. Musulmi baya cutar da musulmi, bayi zalintar sa musulmi, bayi raina dan uwansa musulmi, musulmi bayi tabar da dan uwansa musulmi. At-taqwa hakuna, annabi yake tsoron Allah annabi yake wa yushiru ila sadrihi thalath marrat, yanuna kan irjinsa sau uku, annabi sai ce bi amrin min ash-shar an yahkira akahu al-muslim, ya ishi mutum ya zama gangariyar masharanci, annabi ya ce rena wani dan uwansa musulmi, ya ishi mutum masharanci masharanci, annabi ya ce rena dan uwansa musulmi. Yan uwa masu albarka, dukkan waɗannan ababa da muke ta ambatawa da ka ga wani abu ne da kai kake musu kallon kamar kanana, amma ka dubi yadda shari'a ta juyar da hankalinka zuwa ga girmansu da muninsu. Mun karanta hadisi annabi ce man ashara ila atihi bi hadida fa innal malaikata tal'anuhu, duk wanda ya nuna dan uwansa da makami malaiku suna tsine mishi albarka har sai ya daga. Annabi ce koda dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya, ma'ana koda wasa ne, koda wasa ne, mutum ya dauki danko ya ja kaman zai harbi mutum, kaga wanda aka nuna zai noke, ko ya dauki wani abu ko da mashin ko da mota ba a wasawan wa musulmi da shi, kai kansa da mashin ko da mota. Annabi ya ce duk wanda ya nuna dan uwansa da makami mala'iku suna tsine mishi albarka, to wannan fa da wasa ne, ina kuma da gaske kake, ina da gaske kake. Sai daga cikin matan da aka yi kidnapin din su Bariya, tana ba da labarin tafiyan da suka yi, ɗaya daga cikin ƴan uwa da yake ba mu labarin kai tsaye yake gaya mu yadda abin ya faru, shi an zo an ɗauke shi a cikin gida da shi da ƴar, tana da ciki kusan wata tara, kwanansu 30 dadai a hannunsu. Ita matar tana magana suna tafiya, wani daga cikin waɗanda aka ɗiba ɗin ba yi da lafiya, suna tafiya sun yi tafiya ya fi na awa huɗu, sai ya tsuguna suka ce ya tashi, ya ce musu ya gaji ba zai iya tafiya ba, sai ɗayan ya sa bindiga sai ya harbe shi, sai ya tambaye shi ce ko kuma akwai wanda ya gaji, sai suka ci gaba da tafiya. Annabi ya ce da wasa, da wasa wani ya nuna dan uwansa da karfe da wasa mala'iku da su tsine mishi albarka, to ina kuma da gaske, ina kuma da gasken ya aiwatar. To shi yasa duk abin da ya shafi inkisa ne, idan duka ne in wani cutarwa ne zaka samu a cikin alqur'ani idan Allah zo magana sai dinga wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kayukanku Allah sai nuna maka ran dan uwankan daidai yake da ranka kashe shi kashe kanka ne nan da yake wala talmizu anfusakum kar ku dinga aibata kayukanku ai kaga ba wanda zai zo ya zauna ya hau zagin kansa da kansa amma zagin dan uwanka ko ƴan uwanka ai zagin kanka ne waɗannan ɗabi'u ƴan uwa sun yi katutu a tsakanin ka bi waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya kuma ka zauna kama kanka da kanka hisabi kama kanka da kanka nasiha tsakani da Allah tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaum min qaum yau izgili izgili har ɗaliban ilimi domin akwai wanda yake ganin daga kansa ilimi yake duk wanda yake kasa da shi jahili ne daga kansa ne ilimi yake haka ne ko ba haka ba haka ne duk wanda yake kasa da shi to jahili ne in karatun Qur'ani ne haka duk wanda bai iya irin nashi ba shirme ne duk wanda bai iya fassara irin nashi ba jahili ne to dukkan waɗannan ababa mu bi su ɗaya bayan ɗaya ka yi nazari a kan kanka da kanka ka kalle su kuma ka kalla ta fiskar ka fahimta domin ka gyara abubuwan da kake na giba cin naman mutane domin akwai wanda yake jara'a sai aini ko a gabansa dan faɗa wannan ba shi ne ma'anan fassarar gulma ba ba gulma shi ne abinda ka faɗa bayan idon mutum ba annabi ya ce zikiru a kaka bima yaka kawai ka ambaci wani abu akan dan uwanka bayi so ko yana zaune ba wai sai a bayan idonsa ne gulma ba ko a gabansa ka faɗa in wannan abinda ka faɗa bayi so annabi ya ce ka yi giban ka dubi ababen da kake faɗa na giban mutane sannan dukkan waɗannan ababa da muka ambata mafi girman abin da zaka ma kanka nasiha da shi shine ka dubi waɗannan abubuwan da kake za su fa baka matsala akan ibadar za su fa baka matsala akan wancan wancan inda ya kamata ka kalla ke an zauna an zagi wannan an faɗi mummunan magana akan wancan an yi kafafi ma wancan an jefi wancan da abin da aka jefa duka ka kalle su ka kalli waɗannan hadisai da muka ambata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna sun zama sanadiyar lalacewar ayyukan alkhairin ma'abutansu kar ka yadda ka yi wata rayuwa da za ka cutar da wani daga cikin ƴan uwanka musulmi sannan ka sani duk abin da ka yi da ayyukanka na alkhairi za a warware a biya waɗannan zalunci da mugunta da ka aiwatar a kan ƴan uwanka Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya muku albarka Allah kuma ya saka da alkhairi dan uwa Dr. Ashir da kusan shi ne jagoran gabatar da waɗannan darussa dan su Allah ya saka da aljanna Allah ya ƙara ma ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara maka basira jajircewa da kake a kan irin waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya sa mu yi tarayya cikin ladan waɗannan ayyuka Allah kuma ya sa karɓaɓɓu ne a wajen Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk